today.
This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraron mu assalamu alaikum da fatan an wuni lafiya. Zahra Aminu Fage ce tare da Baba Yakubu Makiri da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku. A wannan shiri ne yammacin yau Asabar 6 ga watan Yuli na shekarar 2024. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga kanin labarai.
Afirka ta yamma mai rarrabuwan kawuna ta gudanar da tarukan kolin shugabannin kasa guda biyu a kasashe daban-daban a ƙarshen mako. Kungiyar Hamas ta amince da shawarar Amurka ta fara tattaunawa kan sakin mutanen Isra'ila da suka yi garkuwa da su. Da suka hada da sojoji da mazaje kwanaki 16 bayan matakin farko na yarjejeniyar da aka cimma da nufin kawo ƙarshen yakin Gaza, kamar yadda wata babbar majiya ta Hamas ta shaida wa kamfanin dillancin labaran Reuters a yau Asabar. Tsohon ministan lafiya Masoud Pezeshkian ya lashe zaben zagaye na biyu na shugaban ƙasar Iran da tsohon wakilin Iran a tattaunawar nukiliya mai tsaurin ra'ayi Said Jalil.
Kanin labaran kenan. A cikin shirin namu na yanzu, za ku ji mai masana tarihi ke cewa akan kai komo da ake yi akan batun masarautun gargajiya a arewacin Najeriya. Haka kuma za ku ji cewar a jamhuriyar Nijar a karon farko tun bayan da kasar ta shiga sahun kasashe masu samar da man fetur. Kamfanin dillancin man fetur na kasar Sonadep ya samu izinin fara haƙo mai. Za a ji yadda wannan mataki zai taimaka wa kasar. Kamar kowace ranar Asabar, yau ma muna tafa da shirin a dawo lafiya. Amma kafin nan sai a gyara zama a saurari kashi na farko na labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a ga labaran duniya. Afirka ta yamma mai rarrabuwan kawuna ta gudanar da tarukan kolin shugabannin kasa guda biyu a kasashe daban-daban a ƙarshen mako. Ana gudanar da taron farko ne a Nijar tsakanin shugabannin sojojin mulki na yankin Sahel, sai kuma wani taro da za a yi a Najeriya gobe Lahadi na shugabannin sauran kasashen mambobin kungiyar tattalin arzikin yankin. Taron kolin da ake yi yau Asabar a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar zai kasance karo na farko tsakanin shugabannin sojojin sabuwar kungiyar haɗin kan yankin Sahel, wato Alliance of Sahel States ko kuma AES a takaice. Mali da Burkina Faso da Nijar su ne suka kafa yarjejeniyar kare juna a watan Satumba, waɗanda suka bar ƙungiyar ECOWAS a cikin watan Janairu. Ficewarsu daga ECOWAS ya samo asali ne daga zargi da suke yi cewa Paris tana yi wa ƙungiyar katsalandan kada ba ta ba da taimakon da ya kamata a yaƙi da mayakan jihadi. Ficewar ta sa ƙasashe uku sun janye kansu daga Faransa da ta yi musu mulkin mallaka, suka kori sojojin Faransa masu yaƙi da masu ikirarin jihadi, kana suka juya zuwa waɗanda suka kira su da aminan gaskiya da suka haɗa da Rasha da Turkiya da kuma Iran. Taron kolin da za a gudanar gobe Lahadi a Abuja zai ba shugabanni a ƙasashen ECOWAS damar tattaunawa akan irin alaƙa da za su ƙulla da ƙungiyar ta AES. Kungiyar Hamas ta amince da shawarar Amurka ta fara tattaunawa kan sakin mutanen Isra'ila da suka yi garkuwa da su, da suka hada da sojoji da mazaje kwanaki 16 bayan matakin farko na yarjejeniyar da aka cimma da nufin kawo ƙarshen yakin Gaza, kamar yadda wata babbar majiya ta Hamas ta shaida wa kamfanin dillancin labaran Reuters a yau Asabar. Kungiyar Tarajin Islama ta dakatar da bukatar ta Isra'ila ta fara amincewa da tsagaita bude wuta da dindindin kafin ta ranta ba hannu akan yarjejeniyar, kuma za ta bada daman yin shawarwarin cimma hakan akan matakin farko na tattaunawar mako 6, kamar yadda majiyar ta shaida wa kamfanin dillancin labarai na Reuters bisa sharadin sakai suna saboda tattaunawar ta kasance ta sirri. Wani jami'in Falasɗino mai kusanci da shirin samar da zaman lafiya na shiga tsakani da kasashen duniya ke yi ya ce shawarar za ta iya kaiwa ga cimma yarjejeniya idan Isra'ila ta amince da ita, kuma za ta kawo ƙarshen yakin da aka kwashe watanni 9 ana yi tsakanin Isra'ila da Hamas a Gaza. wata majiya a tawagar Isra'ila a tattaunawar da ta nemi a saka sunanta ta ce yanzu akwai damar cimma yarjejeniya hakan da ya sha bamban da matsaya ta baya-bayan nan a yakin da aka kwashe watanni tara ana yi a Gaza lokacin da Isra'ila ta ce ba za ta amince da sharuɗan da Hamas ta gindaya ba labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC Tsohon ministan lafiya Masoud Pezeshkian ya lashe zaben zagaye da biyu na shugaban kasar Iran da tsohon wakilin Iran a tattaunawar nukuliya mai tsaurin ra'ayi Said Jalil kuma ya nemi 'yan kasar da su goya masa baya yayin da ya sha alwashin gudanar da tattaunawar kudda-kudda a kasashen yammacin duniya da sassauta dokar nan mai tsauri ta lullubi a kasar da maido da yarjejeniyar makamashin nukuliya ta shekarar 2015 rahotanni sun nuna cewa akwai shakku a tsakanin 'yan kasar Iran da dama cewa ko likitan zuciyar mai shekaru 69 zai iya cika alkawarin da ya dauka a yakin neman zabe tun da dai jagoran addini Ayatollah Sayyid Ali Khamenei shine ke da karfi akan dukkan al'amuran kasar kuma shine bai yanke hukunci na karshe a jamhuriyar musulunci ta Iran kuma yana kewaye da masu tsaurin kishin musulunci Hukumomin Iran sun ce Pezeshkian ya lashe zaben da ƙuri'u miliyan 16,300 yayin da Jalil ya samu ƙuri'u miliyan 13,500. Ma'aikatar harkokin cikin gida ta Iran ta ce gaba ɗaya mutane miliyan 30 ne suka kada ƙuri'a a zaben da aka gudanar a jiya Juma'a ba tare da wasu masu sa ido na duniya ba.
An jima kaɗan Baba Yakubu Makiri zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya, amma kafin nan bari mu shiga babin rahotannin namu. Yayin da masana tarihi a Najeriya suka shiga sahun masu kula da lamura da ba da shawarwari da yin kira a yi karatun tanitsu dangane da batun masarautun gargajiya a arewacin ƙasar. Wakilin muryar Amurka Mahmud Ibrahim Kwari a hirarsu da masanin tarihi a Jami'ar Bayero Farfesa Tijjani Muhammad Naniya ya tambaye shi akan hanyoyin da ya kamata a bi domin shawo kan wannan matsala.
Mafita shine na farko abinda wannan abin ya fara nunawa. Wannan yanki na arewa maso yamma suna kuskure guda ɗaya su jama'ar shine sun zama wato kamar raƙumi da akala sai inda 'yan siyasa suka ja su. Ba su da ra'ayin kansu za su samu shugaban da suka san cewar ya san kansa. Me ko sanin kansa ya san martabarsu. Me ko martabarsu addininsu da al'adarsu. To duk shugaban da ya zo wulakanta addininsu da al'adarsu to lallai su san cewar maciyinsu ne. Ba wanda mai sarki zai maka ko mai zai mu. Amma yana wakiltar mutuncinka da martabarka. In ka fito ka ce daga wani yanki kaza kake masarautar kaza. Kai ko yanzu in ka zo Kano ka je fada sarki ka ce kana son ka san asalin Tijjani Naniya na baka tabbas ba zai awa 24 ba zai ga maka kakannin ma daga da suke sai ai gwamnati ce ada saboda ka suna da duk masu wannan rahoto to yanzu da an rushe wannan to kaga mun zama karazi ba kenan za a zo a iya mana abin da ga dama a siyasance na biyu shine wannan abin ya nuna cewa wannan arewa maso yamma din nan bata da tabai bata da tijai bata da manya masu wani yana cewa kaza wani babba ne ko zai ce a hir kakkai iga ya gwamna kuma za a yi mun san lokacin da su Hassan Usman Katsina suka yi abin da suka yi mun san lokacin da su Malam Aminu Kano suka yi abin da suka yi mun san lokacin da su Yahaya Gusau suka yi abin da suka yi mun san lokacin da su mahaifin su Umar CL Adua suka yi abin da suka yi ko a al'adance na rubutu mun san abubuwan da Abubakar Imam suka yi wanda wannan shine yasa muka zama tarihi mu ma na kan rubuce-rubuce mai kenan to amma yanzu ba waɗannan to wannan haka zamu zauna class bi misali kamar yadda na faɗa ka je kasashen yana baka ce za ka yi musu wasa da salotinsu gwamnonin su za su ga abin da za su ga abin da za su samu to mu nan wato mu ne shikenan kowane gwamna kawai zaman ba shekara 4 zai yi ko shekara 8 sai ya lalata al'ada da tarihi da tsarin rayuwa na addini da na zamantakewa na shekara 500 ko 1000 kawai saboda yana sai biya bukatarsa wannan daidai ne ga rayuwarmu kuma mutanenmu abu na uku shine kuma sun tsaya sun zira ido sun dauka kawai wai kamar haka tura su kai mana lokacin da aka zo aka kama Zariya ana neman sai aka ci sauran jihohi kasashen Hausa suka ce ai Zariya aka kama ba komai sai ga sun zo sun kama Kano ai Kano aka kama ba komai sai ga sun je sun kama Sokoto ai sai sun kama Katsina sai gashi duk sun kame mu wai muna ganin ka taba wannan ba, to na faɗa daman na taba faɗa ina jin da kai ma muka hira. Nace tun da lokacin waccan gwamnati ta shekara ta 2019 da tayi abin da tayi a Kano, nace to an kawo an sa dan baɗin lalata dukkan masarautu na ƙasar Hausa, wato na Sokoto. Abu na ƙarshe ƙasa muke daya, dole a faɗa, amma muna da muke musamman daular Sokoto, domin abin da sauran abokan zaman mu suke dauka ai tsadin Najeriya wannan haɗin kai daga Sokoto ta fara dan kan Hausawa da ba Hausawa ba na dinnan nahiya. Shi yasa zaka ji abokan kai habayyan mu inda yanzu hamayya ake yi suke cewa ai da mun kokarin daular Sokoto shine sai ta je ta dangane ta kogi. To yanzu idan aka rushe wannan haɗin kan wannan tasirin sarakun, to an san an rushe ma gaba daya tsarin da Sokoto ta so da shi.
Yanzu mai talaka misali yana da abin yi?
Yana da abin. To me talaka abin da yake da shi shine su yi kungiyoyi su je su kai kukansu, kowa su rubuta takardu su zo su sami yan jaridu duk kungiyoyi daban-daban su je su kai ofishin gwamnonin da ofishin sarakunan. Ba mu yarda da irin wannan ba, abin da muka zabe ku yi mana ke ba kenan.
To madalla Farfesa Tijjani Muhammad Naniya kenan, masanin tarihi a Jami'ar Bayero. Ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC kai tsaye. Za kuma iya ziyartar shafukanmu na yanar sadarwa, wato Facebook, Twitter da kuma Instagram. Ga Babe Yakubu Makeri ya sake dawowa da kashi na biyu na labaran duniya.
Jama'ai sun faɗa yau Asabar cewa Rasha ta kaddamar da wasu hare-haren jiragen sama marasa matuƙa cikin dare a duk faɗin ƙasar Ukraine, inda harin ya afkawa wata cibiyar makamashi a yankin Sami da ke arewa maso gabashin ƙasar. Ƙungiyoyin masu farautar jirage marasa matuƙa da Ukraine da kuma jami'an tsaron sama sun harbo jiragen saman Rasha 24 a cikin 27 da aka harba a yankuna 12, inji rundunar. Ma'aikatar kula da hanyoyin samar da wuta ta ƙasa Ukrainego ta ce wutar lantarki a yankin Sami ta lalace, lamarin da ya tilasta rufe wutar lantarkin a matakin gaggawa ga masu amfani da ita da masana'antu a birnin Samin. Rukunonin masu gyare-gyare suna aiki don dawo da ba da wutar, inji ma'aikatar. Sai dai nan da nan babu wani rahoto akan asarar rayuka ko kuma ƙarin bayani akan ɓarnar da hare-haren suka yi a yankunan. A ƙarshe, mahaukaciyar guguwar Beryl ta yi rauni a jiya Juma'a zuwa ruwan sama na Tropica ta zuba a Mexico a matsayin guguwa na mataki na biyu, tare da iska mai ƙarfi da ta yi ɓarna, amma babu wani rauni da aka samu a yankin Yucatan mai karɓan bakoncin masu yawon buɗe ido. Yanzu da ta nufi mashigin tekun Mexico, ana sa ran Beryl za ta ƙara ƙarfi yayin da take tafiya zuwa arewa maso gabashin Mexico da kuma jihar Texas ta Amurka a ƙarshen mako, a cewar cibiyar sa ido kan guguwa ta ƙasa da ke Miami. Bayan da guguwar ta ratsa yankin Caribbean da gabar tekun Venezuela, inda ta yi sanadin mutuwar mutane 7, guguwar ta afka a kudu maso gabashin Mexico da sanyin safiyar jiya Juma'a da iska mai tafiyar kilomita 175 cikin sa'a guda. Guguwar ta kayar da bishiyoyi da fitilu tare da kwari fayafayen rufin gine-gine, a cewar hukumar kare fararen hula ta Mexico.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Idan muka koma jamhuriyar Nijar, a karon farko bayan da kasar ta shiga sahun kasashe masu samar da man fetur a duniya, kamfanin dillancin man fetur na kasar Sonadab ya sami izinin fara haƙo mai, yayin da hukumomin kasar suke ɗaukan matakan dogaro da kai a wannan ɓangare. Wakilin muryar Amurka Yusuf Abdullahi na ɗauke da rahoton daga Yamai.
A nan muna a wani ƙauye da ake kira Hadara da ke cikin garin Ungurti a yankin Agadem na jihar Difa, wanda kuma ke da arzikin man fetur. Wannan ita ce rijiyar farko da kamfanin dillancin man fetur na ƙasar Nijar Sonadab zai fara haƙar man fetur da iskan gas a cikinta. Shekaru fiye da 10 kenan da kamfanin ƙasar China CNPC kaɗai ne ke da izinin gudanar da aikin haƙar man fetur. Firaministan Nijar Ali Muhammad Lamin Zen shine jagoranci bikin fara aikin haƙar man fetur da iskan gas na rijiyar farko na kamfanin cikin gida Sony Deb.
To ai dama ai yaro daga rarrahe yake fara ko wata rana ya tashi yayi tsaye wata rana sai ku ja ci ya buga da wuta wannan lokacin ne ne.
Kamfanin na Sony Deb ya yi alƙawarin ɗaukar matasa in kasan Nijar da dama aiki a ƙarshen wannan sabon tsarin. Tare kuma da gudanar da ayyukan kyautata rayuwar mazauna garuruwan da ke da arzikin na man fetur.
Dubayan matasa za su samu aiki insha Allah, saboda in ka duka nan ga daga masu kawon motoci aikin da za a yi da matasa wanda za a duka nan ga aiki surplus tun da jiroji wanda za a yi duka aikin da matasa ne. Kuma bancin matan dai har yau cikin biro. Kenan sai a ce Dubai ne.
To sai dai mazauna garuruwan da ke cikin gonakin na man fetur a yankin na Agadem sun ja hankalin kamfanin na ƙasa Sony Deb na ganin ya cika alƙawarin da ya ɗauka, domin a cewar su a baya kamfanin ƙasar China ya yi musu irin waɗannan alƙawarin amma bai cika ba.
Ka san da an sha aiki a nan kwamfanika a nan duka da CNPC kamfanin China, to ka san ba sun a wajen magabata ne ko dai ba sun ba da aka yi ba, amma dai babu amfani da muka gani yadda muna fata yanzu dai tunda wannan na gwamnati ne, tunda a lura da mu tunda duka na gwamnati ne shi a ganmu shi mu ma a tambaye mu gaya musu duk abin da yake ciki kuma a inganta mu abin da yake ciki.
A nasu bangare shugaban cibiyar kasuwancin Nijar Musa Sidi ya bayyana cewa baiwa kamfani na ƙasa Sony Deb izinin haƙar man fetur da iskan gas wata babbar dama ce aka baiwa 'yan kasuwar Nijar.
Ba Sony Deb bane yau aka ba aiki kawai, yadda dai aka bada shi kuma yadda dama Albishir shugaban kasa ya bada umarni wannan aiki da alli an ba Sony Deb ne, an ba duk kamfanonin Nijar wanda za su iya aiki bisa wannan. Kuma an ce kuma duk wani aiki da 'yan Nijar yake iya yi ya kamata 'yan Nijar za a ba, wanda ba su iya yi kuma a yi tare da su sai sun koya, saboda gobe su samu su koma su da kansu suna iya kan kansu. Wannan dama shi ne babban arzikin da muke jira, kuma babu wani irin babban goyon baya da za a kama 'yan kasuwa ko kamfanonin na Nijar irin wannan.
An gudanar da kaɗe-kaɗe da waƙe-waƙe da kuma nuna al'adun ƙabilar Tubawa da ke zaune a yankin na Agadem mai arzikin man fetur a wannan bikin. Yusuf Abdullahi daga Niamey, Jamhuriyar Nijar.
A gaida Yusuf Abdullahi, kada dai a manta ana sauraron wannan shirin ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16.25 da kuma 31. A Jamhuriyar Nijar za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa kan mita 200.5. Baya ga haka a koda yaushe za a iya ziyartar shafukan mu na internet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga Baba Yakubu Makiri ya sake dawowa da shirin mu na gaba.
Matafiya a dawo lafiya. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirinmu na dawo lafiya. Baba Yakubu Makiri ne daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku a daidai wannan lokacin. Kamar yadda muka faɗa muku a makon da ya gabata, yau za mu ci gaba da kawo muku tattaunawa da sabon shugaban hukumar Road Safety na ƙasa Cop Marshal Shehu Muhammad, wanda a makon jiya ya ɗauko mana bayani akan batu da ke ciwa al'umma tuwo a ƙwarya na ba da lasin tukin mota. Ga dai ci gaban bayanin nasa.
Na amfani da wannan daman satin da ta wuce na zagaye waɗannan wajaje namu da muke lasi da kuma inda muke namba na motoci, kuma na iya samu in gane matsalolin da ke ƙasa. Wato sai matsalolin sai kasance kashi biyu. Akwai matsaloli namu na cikin gida wanda yake ina ganin na riga mahaiz na sa kwamiti wanda za mu duba shi mu gyara. Wannan matsaloli kuma shine kamar na wato sa idanu, a sa ido, kuma sannan a ce a tabbatar cewa abin da ake yi din ana yin a lokacin da ya dace. To wannan kaga matsalolin cikin gida za mu iya gyara. Amma matsalolin da ta fi damun mu shine matsala na na'urori. Na'urorin da ake muke amfani da su muna da abin da muke ake cewa partners, wato wanda haɗaka. Yawwa, to su abin ya fi ƙarfin mu. To yawancin matsalolin daga gare su ne. Sai dai yanzu abin da muka yi shine mun jawo su din mu zauna da su, kuma mu zauna da wanda suke duba mu, wato kamar shi wannan ofishi na sakataren gwamnati wanda yake sune suke kula da mu da kuma duk wani mai ruwa da tsaki a wannan harka ta lasi wato jihohi kenan da kuma nan headquarters babban tarayya na Abuja domin jawo su a ciki zamu zauna mu tabbatar cewa wannan matsayi da aka samu na lasi insha Allah cikin lokaci kadan mu zo mu ci mu ga cewa ya wuce kuma mun fara ganin alamu saboda a satin da ta wuce din sun fara kawo kayan aiki kuma yanzu ma maganan da ake yi an fara tuttura wanda aka fara aka yi din zuwa jihohi da inda ya dace din so muna sa ran insha Allah nan ba dadewa ba wannan matsaloli na lasi da aka samu a baya muna ganin Allah ya da za mu ci karfin shi kuma mu ci nasara akai
to akwai ni shiri na kawo fahimtar juna tsakanin ku da hukumomin kula da hanyoyi na jihohi domin har yanzu mutane sai su rasa wake da iko a hanyoyin Najeriya
eh haka ne ko malam abin gida kuma ka san shi an ce duka an ce in ga masu bori akan ce bori da yake watsahi to da su na jihohi da mu na tarayya da ake da muke kuma na yi aiki ne din al'umma su samu sauki amma mu ana tarayya mu ne muke ji gaba duk abin da za mu yi ya kamata a ce su suna koyi da mu ne to in kuma suna koyi da mu za mu ji daɗi kuma su koyi da mu yanda ya dace yanda yake a ƙarshe duk ai muna kamar da nace din mu ga cewa wannan hatsara da ake a kan hanya da kuma tafiye-tafiye da jama'a ke a ce sun samu tafiya cikin sauki duk inda shi mai tafiya yake so ya kai cikin lokaci kuma ya kai cikin natsuwa to yawanci ayyukan da muke yi tare da su kuma yana da kyakkyawan haɗin gwiwa da su wani lokaci ma mukan taimaka wajen ba su horo saboda karfin mu na mu a na tarayya muna ganin cewa mafi su karfin yanda za mu samu mu yi horo duk mu mukan tura har ma'aikatan mu zuwa kasashen waje don horon wannan kan wannan aiki so yawanci muna taimakawa mu ba su horo ba tare ma da ko da an biya ba din dai mu ga cewa su ma sun yi aiki irin namu an samu maslaha wajen tafiye-tafiye na sufuri na ƙasa a wannan ƙasa namu Najeriya
to akwai haɗin gwiwa da kuke ne da wasu ƙasashe na duniya domin samun nasarar ayyukan ku a cikin gida
kware kuwa ai muke da ko haɗin gwiwa din kaga akwai abin da ake cewa bincike na hanya wanda yake ya ake gane idan an yi hatsari za a je a bincika me ya kawo hatsarin da wani lokaci aka yi kuma me za a yi hatsarin nan ka a ƙare wannan muna da abin nan alaka da wannan ƙasa ta London UK government kuma kusan ma suna mana kyauta ne wannan abin nan kuma sannan Canada ma suna mana haka sannan America ma duk sun taimake mu kan wannan kuma wani abin sha'awa ma kaman su wannan bankin duniya World Bank ta taimaka mana sosai ta hannun wannan minister hukumar health wato menekin hukumar lafiya sun ba mu taimako bila adadin kamar motocin mu na janwe da muke amfani da su a hanya a manyan hanyoyi idan an yi hatsari mu cire motoci to wannan World Bank din su suka taimaka mana kuma su suka taimaka mana muka yi abin da ake cewa korido wato me ake cewa korido kamar a ce shinge muna da shinge na wanda yake za ga mutanen mu da ambulance a tare da su inda yake dan an samu hatsari da ka kira cikin lokaci kadan za su zo daga wannan shinge din na ko ina a kasan nan su zo su bada taimakon farko kafin har akai abin ya kai ga a ce in maza akai ga asibiti ne aje so muna samun wannan gudunmawa kwarai-kwarai da gaske kuma a yanda nazo din abin da nake so in ƙara ƙarfi kenan akai ina so in ƙara ƙarfin wannan taimako da muke samu daga wayannan hukumomi na duniya din su taimaka mana mu ci nasara akan wannan aiki da muka sa gaba akai
to a ƙarshe ban sani ba akwai kira da zaka yi ga direbobi da fasinjoji domin samun gudunmawarsu a wannan aiki na
to alhamdulillah malam babangida aiko magana ma dole ne mai magana akan wayannan su ne ma masu rawa da tsakin da ya kamata a ce mun magana akan su shi abin nan kai hatsara wato ba na road safety ne kawai ba abu ne da ya shafi kowa da kowa, ya shafi direba, ya shafi fasinja, ya shafi shi mutanen gida ma da suke rika fasinja ya je shiga mota, ya samu hukumomi na jiha da 'yan siyasa, domin 'yan siyasa idan ba a samu, idan ana samu hatsarika ana rage mutane, kaga wajen yin zaɓe ma da sauran za a samu raguwa wajen mutanen da za su yi zaɓe. Ya shafi kuma shugabannin ƙasa da kuma sarakuna, malamai, limamai, daga tai, duk wa'annan suna cikin wannan rukuni da ya kamata su ba mu goyon baya duk mu ci nasara kan wannan abun da muke na kai hatsara.
Madalla, ƙarshen tattaunawar kenan, sai kuma sabon mako ku ji mu dauke da wani sabon shiri. Yanzu a madadin bakon namu Kwab Mashal Shehu Muhammad, sabon shugaban hukumar Red Safety na ƙasa, da wakilinmu Babangida Jibrin da ba daukacin ma'aikatan sashen Hausa da muryar Amurka musamman Fiona Wamai da ta daidaita mana sautin shirin. Baba Yakubu Makiri ne daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku. A huta lafiya, kuma a dawo lafiya.
To madalla, masu sauraron mu ga kaɗan daga cikin saƙonnin da kuke aiko mana ta hanyar email. Saƙonmu na farko a yau saƙon haɗin gwiwa ne daga Maimuna Idris Kano, da Bilkisu Garba na Halikamba da Hajiya Binta Women Leader Doguwa Kano. Suka ce muna kira ga shugabannin Najeriya, wallahi su ji tsoron Allah, su gaggauta nema wa 'yan Najeriya sauƙin rayuwa. Ganin yadda mata da ƙananan yara suna kwana da yunwa sanadiyar tsadar rayuwa da sunan cire tallafin man fetur. Wannan kuma saƙon cewa yayi salam VOA, an ce fata na garin Lamiri. To muna fatan Allah ya sa taron koli na farko na ƙasashe uku membobin ƙungiyar AES, wato Mali da Burkina Faso da kuma ƙasar mu ta Jamhuriyar Nijar mai masaukin baki da aka bude a yau Asabar babban birnin Yamai. Taron ba zai zamo na shan shayi ba, da fatan shugabannin namu za su tattauna akan abubuwan da za su amfane mu talakawan ƙasashen mu. Sako daga Sunusu Madatti da Magaram da Isuhu Makeri Madatti da Ilyas Yakubu Digawa tare da Yakubu Mai Aski Badaraka. Saƙonmu na ƙarshe kuma saƙo ne daga Sani Mai Lange-Lange Yalwaya Wuri. Ya ce rahoton da Majalisar Ɗinkin Duniya ta fitar, wanda ke cewa a wannan shekara ta 2024, kimanin mutane miliyan 31 za su fuskanci yunwa a Najeriya. Ya kamata wannan ya zama ƙalubale ga mahukuntar ƙasar wajen ganin an hana faruwan hakan. Da fatan Allah ya sa a dace. Mun gode masu sauraron mu, ku ci gaba da aiko mana da saƙonninku. Da wannan kuma muka zo shirinmu na ƙarshe, wato labarai a taƙaice.
Afirka ta yamma mai rarrabuwar kawuna ta gudanar da tarukan kolin shugabannin ƙasa guda biyu a ƙasashe daban-daban a ƙarshen mako. Ana gudanar da taron farkon ne a Nijar tsakanin shugabannin sojojin mulki na yankin Sahel, sai kuma wani taro da za a yi a Najeriya gobe Lahadi na shugabannin sauran ƙasashen mambobin ƙungiyar tattalin arzikin yankin. Taron kolin da ake yi yau Asabar a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar zai kasance karo na farko tsakanin shugabannin sojojin sabuwar ƙungiyar haɗin kan yankin Sahel, wato Alliance of Sahel States ko kuma AES a taƙaice. Ƙungiyar Hamas ta amince da shawarar Amurka ta fara tattaunawa kan sakin mutanen Isra'ila da suka yi garkuwa da su, da suka hada da sojoji da mazaje, kwanaki 16 bayan matakin farko na yarjejeniyar da aka cimma da nufin kawo ƙarshen yakin Gaza, kamar yadda wata babbar majiya ta Hamas ta shaida wa kamfanin dillancin labaran Reuters a yau Asabar. Ƙungiyar Tarajin Islama ta dakatar da buƙatar ta Isra'ila ta fara amincewa da tsagaita buɗe wuta da dindindin kafin ta rantaba hannu akan yarjejeniyar, kuma za ta ba da daman yin shawarwarin cimma hakan akan matakin farko na tattaunawar mako 6, kamar yadda majiyar ta shaida wa kamfanin dillancin labarai na Reuters bisa sharaɗin sakai suna, saboda tattaunawar ta kasance ta sirri.
To jama'a masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu, sai kuma idan Allah ya kai mu da daddare, wato 9:30 agogon Najeriya, Nijar kamar da Chadi, wanda ya daidai da ƙarfe 8:30 agogon GMT na Ghana. Za a ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Baba Yakubu Makeri da ya taya ni gabatar da shirin, da Fiona Wamainan Dubu da ta haɗa shirin da ma injiniyan mu na yanzu. Ni Zahra Aminu Fage nake muku fatan alheri daga nan Washington DC, sai anjima ku.